أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a na nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa, a wannan yammaci na Litinin wanda yau 14 ga watan Ramadan, hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda kuma ya dace da 26 ga watan hudu miladiya 2021. Je mun karkare bayani dangane da abin da ya shafi ayoyin Allah na zahiri wanda suke nuna mana katafarin ikonsa subhanahu wa ta'ala, da kuma yiwuwar tashin mamata, ma'ana tunda wannan abubuwa Allah ya yi su ba su faskare shi ba, to kuma ta da mamata bayan sun mutu ba zai yi ma Allah subhanahu wa ta'ala wahala ba. To amma Allah ya sani duk abin da za a faɗa na wa'azi, duk abin da za a faɗa na gargaɗi da jan kunnuwa, ba kowa ba ne ke sallamawa. Wani zai ji da kunnen hagu ta fita ta kunnen dama, ko ta shiga ta kunnen dama ta fita ta kunnen hagu. To Allah yana sanar da irin waɗannan, shi yasa in aka yi bayanai irin makamantan na jiya, to kuma akan biyo da ayoyi wanda suke na narko. Allah sai ce innal ladhina yulhiduna fi ayatina, lallai wanda suke karkacewa a cikin sha'anin ayoyinmu, la yakhfauna alaina, ba za su boye gare mu ba. Afaman yulqa fin nari, shin yanzu wanda aka jefa shi a cikin wuta, khairun shi ne zai zamo mafi alkhairi, amman ya'ti aminan yawmal qiyama, koko wanda zai zo a matsayin amintacce ranar tashin alkiyama. Allah sai ce i'malu ma shi'tum, ku aikata abin da kuka ga dama, innahu bima ta'maluna basir, shi mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa. Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da ya kawo wata kissa ko wani misali, to yakan biyo abin da jan kunnuwa da narko da gargaɗi, saboda ya samu mu a matsayinmu na bayansa muna da yawan mantuwa. Wasu na cewa ma lam yusammal insanu insanan illa likathrati nisyanihi, ba ambaci dan adam da sunan al-insan ba sai dan yawan mantuwarsa. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، manzo alayhi salatu wassalam yake bayanin annabi adam lokacin da yayi mantuwa yake cewa fanasiya fanasiyat zurriyatuhu sai yayi mantuwa sai duk ƴaƴansa su ma suka tayin mantuwa to saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya ce innal ladhina yulhiduna lalle wanda ya zama suna baudewa suna karkacewa fi ayatina a cikin sha'anin ayoyinmu kamar yadda zamu ga wannan yulhiduna an karanta ta da qira'a guda biyu domin akwai af'al wanda sukan zo mujarrad ko mazidi kuma su bada ma'ana ko dai a ce alhada yulhidu ko lahida yalhadu kaman saqa yasqi ko asqa yusqi to dukan su kuma ma'ana ɗaya suke bayarwa asqa da saqa yusqi da yasqi duk ma'anar su ɗaya fi'ili ne wanda yake muta'addi to sannan shi kuma alhada da kuma lahida to duk dai ma'ana ɗaya yake koma zuwa gare shi asalin in aka ce alhada yulhidu ya karkace ya bauɗe a tsarin kabari da ake ginawa akwai ashaqqu akwai allahdu shi allahdu shine idan an gina uwar to a can gaba sai ayi wata ƴar tsaga kaga an yi ta a karkace ba a tsakiya kamar yadda aka saba ba to sai a ce da ita allahdu domin ta bauɗe ta karkace can gefe ba a tsakiya take ba to shi yasa larabawa duk wani abin da ya zama ya bauɗe sukan ambace shi da cewa lahada ko kuma alhada to anan Allah sai yake cewa innal ladhina yulhiduna fi ayatina tabbas wanda suke baudewa suke karkacewa a cikin sha'anin ayoyinmu malamai sun ce shi ilhadi a cikin ayoyin Allah yana daukan ma'anoni ma'ana ta farko kamar yadda Ibn Abbas ya fassara cewa mutum ya dora aya ba a mahallinta ba mutum ya zo ya fassara ta ba a yadda take ba wannan kalubale ne ga duk wanda zai dauki gabaran fassarar alqur'ani fassarar alqur'ani lokacin da kake yin ta kaman kana daukan gabaran cewa kana isar da sakon Allah ne a bisa muradinsa to kaga duk lokacin da zaka dauki wannan gabarar abinda ya zama wajibi akan ka ka koma maganganun malamai akwai magabata da su ne kakanninmu a wannan fanni irin su al-Imam Tabari rahimahullahu ta'ala shaykhul mufassirin wanda shine da aban kasa da ya soma rubuta alqur'ani daga baqara har nasi gabaki daya ya rasu 310 kaga yanzu da rasuwarsa shekara 1132 da rasuwa ba da haihuwa ba to zaka ga mafi yawan ayoyin da zai fassara ma sai ya kawo maka maganganun wanda suka gabace shi a wata fada an ce fassara ayar nan kaza a wata fada an ce kaza a wata fada an ce kaza karshe sai ya rairaye sai ce to amma dai mafi dacewan fassara a cikin waɗannan maganganu shine kaza da kaza to akalla in ka koma tafsiran su Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala wanda shi ma ɗaya daga cikin manyan masu tafsiri kafin shi Imam al-Baghawi a cikin tafsirinsa Ma'alim at-Tanzil wanda shi kuma ya rasu 510 to su ma za ka samu maganganun magabata Ibn Kathir shi ma haka Imam Shawkani a cikin Fatawul Qadir in ya fassara maka ayoyi kuma sai ya kawo maka athar da suke maganan ayoyin gwargwadon yadda ya samu altifan magabata to abinda nake so in ce duk lokacin da za ka ɗauki gabaran fassara Qur'ani to a hirɗinka ka fassara aya da molanka da hasashenka da tunaninka wannan ba ƙaramin hatsari ba ne sayyidina abubakar Allah ya ƙara masa yadda aka tambaye shi fassarar wata aya sai ce ban sani ba sai aka yi mamaki matsayin sayyidina abubakar na ƙud da ƙud ga manzo alaihi salam kuma yace bai san fasar wannan ayar ba sai yace ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni in kuntu fi kitabillahi bi ra'ayi wata sama ce za ta iya yi min inuwa wata ƙasa ce za ta iya ɗauka ta in na faɗi ganina hasashena a cikin littafin Allah to wannan zai nuna maka cewa dole sai mutum ya yi kaffa-kaffa aƙalla ka koma maganganun magabata ka samu abubuwan da kake ganin wannan shi ne abin da magabata suka tafi a kai sai ka fasara ayar to wannan shi ne ma'ana ta ilhadi fassar ƙur'anin ba yadda aka ce ba kuma daga cikin ahlul ahwa masu son zuciya irin 'yan shi'a musamman rafida irin mu'tazilawa za ka ga yadda suke bankar ayoyi suna fassara su gwargwadon biyan muradin aƙidunsu ko da munasaba ko ba munasaba ka za su bankar aya su fassara ta wanda wannan hatsari ne ba wai ɗan ƙarami ba ma'ana ta biyu da malamai suka ambata ilhadi shi ne a yi wancakali da aya a yi watsi da ita a ƙi yin aiki da ita to wannan na biyun za ka san mafi yawa aikin kafirai ne don zai yi wahala a ce musulmi ya yi watsi da aya kwata-kwata ya kobirs da ita abinda akan samu daga bargurbin musulmi shi ne tawili a bankara ma'anar aya a canza shi a musanya shi domin cimma wata manufa to wannan yulhiduna duk wannan biyun sun shigo Allah sai ya musu narko yace innal ladina yulhiduna duk wanda suke wuce gona da iri suna wato ainihin karkacewa fi ayatina a cikin sha'anin ayoyinmu Allah sai ya ce la yakhfauna alaina ba za su taba buya su bace mana ba kai ka san wannan magana ba karama ba ce Allah ya ce ba za ka boye mun ba ba za ka bace mun ba duk inda ka shiga muna ganin ka kuma za ka zo kuma za a kama ka wannan magana sai mai nauyi ma'ana Allah subhanahu wataala yana nuna cewa abinda suke yi yana sane kuma sakamako yana nan yana jiransu Allah sai ce afa man yulqa fil nari shin yanzu wanda aka jefa shi gidan wuta wasu malamai suka ce kaman ana ishara akan cewa duk mutumin da ya doge akan ilhadi bai daina ba to makomarsa gidan wuta to sai ce aka ce afa man yulqa fil nari shin yanzu wanda za a wurwura shi gidan wuta khairun shi ne wanda zai fi kasancewa wato mafi alkhairi amman yati aminan yawmal qiyama ko wanda zai zo amintacce sumul ranan tashin alkiyama ya zo ma Allah yana amintacce saboda ya fi abinda Allah subhanahu wataala ya ce amsa shi ne mun san nabiyun shi ne mafi alkhairi wanda ya je alkiyama yana amintacce to wannan shi ne mafi alkhairi kuma wannan da yace amman yati aminan yawmal qiyama shi ya nuna maka ashe kishiyarsu za su je a firgice za su je a tsorace ranar tashin alkiyama shi yasa Allah subhanahu wataala ya fadi bayinsa na kwarai yake cewa la yahzunuhumul faza'ul akbar tsoron nan mai girma ba zai firgita su ba ba zai bakanta musu ba to Allah subhanahu wataala sai ya ce i'malu ma shi'tum kowa ya je abin da ya ga dama ma'ana tunda an faɗi daidai an maimaita an faɗi abin da ba daidai ba an ja kunne to yanzu menene ya rage i'malu ma shi'tum malamai suka ce wannan amru tahdid ne wato umarni ne na jan kunne kaman ka zaunar da ɗanka ka ce yanzu wane na ce ma ka yi kaza kullum ina faɗa maka ka daina kaza amma ba ka dainawa kullum ina cewa ka yi kaza ba ka yi to shikenan ka je ka yi abin da ka ga dama kaga cewa ka je kai abin da kaga dama ba wai ka lamunce masa abin da yaga daman bane a idan yi abin da yaga daman akwai abin da zai biyo baya wannan yayi kama da fadin Allah subhanahu wataala wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur amma me zai biyo baya inna atadna lidh-dhalimina nar Allah ce ga gaskiya nan fayyatacciya daga ubangijinku wanda yaga dama ya imani wanda yaga dama ya kafirce to amma fa idan yayi kafircin bai sha lalai ba inna atadna lidh-dhalimina nar domin mu mun tanadi gidan wuta ga kafirai azzalumai wanda suka ki ajiye abubuwa a mahallansu to shi yasa Allah sai ce ya imalu ma shaitu ku aikata duk abin da kuka ga dama amma dai innahu bima ta'maluna basir shi mai zuzzurfan gani ne ga abin da kuke aikatawa kaga basir ala wazni fa'il duk wanda ya san auzan da larabci duk abin da yazo ala wazni fa'il to yana nuna siga ta mubalaga innahu bima ta'maluna basir shi mai gani ne ga dukkan abin da kuke aikatawa kun ga anan ni ko kai mu ne muke da abin da yake karara da abin da yake a haka sama sama da abin da ma ba iya gani da wanda nisa ya sa ba za ka iya sanin menene ba amma Allah sai ce sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bih wa man huwa musaffin bil layli wa saribun bin nahar Allah ce duk dai ne man asarra alqawla wa man jahara bih mutumin da zai sirranta magana yayi kuskus da wanda zai daga murya yayi da karfi aje wa man huwa musaffin bil layli da wanda zai je a cikin duhun dare ya boye wa saribun bin nahar da wanda zai zo tsakar rana yayi babu wanda yafi ganuwa ko yafi boyuwa a wajen Allah duk dai suke a wajen Allah subhanahu wataala to wannan aya tana daga cikin ayatul wa'id ayoyi na narko na jan kunne aka ce kowa ya abin da yaga dama amma kuma muna ganin duk abin da kuke aikatawa Allah ka taimaka mana da aikata daidai nan a tafsiri yace innal ladhina yulhiduna mai tafsiri yace bi dhammi liya wa kasri alha'i ate yulhi min alhada wato ya zama mushtaq na alhada yulhidu ya zama mazidi bil hamza wa quri'a bi fathi liya an karanta da yi wa ya um fataha wal ha da kuma wato ainihin ha ate yalha min lahada wato ya zama sulafi kenan to Allah yake cewa lalle wanda suke karkacewa fi ayatina a cikin sha'anin ayoyin mu yace ayul qur'an shine alqur'ani ay yahiduna anhu suke baudewa daga barin alqur'ani wayukadibunahu suke karyata shi la yakhfuna alaina ba za su taba boyuwa a wajen mu ba fanujazihim saboda haka za mu yi musu sakamako afaman yulqa fil nari shin yanzu mutumin da aka jefa shi a cikin wuta khairun shine mafi alkhairi amman yati aminan yawmal qiyama ko ko wanda zai zo amintacce ranan tashin alqiyama ai amman yadkhulu aljanna wato ana nufin ko ko wanda zai shiga aljanna wa abbara anhu biman yati amina kuma sai akai amfani da cewa wato amina amma ba din a ce wanda zai shiga aljanna littasrihi bi amnihim domin a fito karara a nuna amintuwarsu wantifa'il khawfi anhum da kuma koruwa tsoro daga barin su ba su da wani tsoro komai kankantar sa sai yace walistifhamu masu tafsiri su gyara anan walistifhamu akwai wanda aka rubuta walistislamu to wanda aka rubuta walistislamu sai gyara walistifhamu bi ma'anar taqrir tambaya anan ma'ana ce ta tabbatarwa ma'ana tabbatarwa ake walgarbu minhu at-tanbih manufar wannan shine fadakarwa ala annal mulhidin fil ayat cewa mutanen da suke karka cewa cikin ayoyi yulqauna fin nar za a jefa su a cikin wuta wa annal mu'minina bil ayat su ko wanda suka yi imani da ayoyin Allah ya atuna aminina yawmal qiyama za su zo amintattu ranan tashin alqiyama hina yajma'u Allahu ta'ala ibadahu yayin da Allah zai tara bayinsa gabaki daya lil ardi alai domin a bijiro da su gaba ga Allah subhanahu wata'ala lil hukmi bainahum bil adl domin ayi hukunci tsakanin su da adalci mai tafsiri yake cewa waturusamu am ana rubuta am mafsulatan amman a raba ta da man ittiba'an lil mushafil imam domin abi yadda yake a rubuce alqur'anin da sai na Usman yasa aka rubuta ma'ana am man kaga sai akai alhamza mi'ara sannan sai akai min jaye nu'ara abinda yake so ya fada mana abinda muka sha maimaitawa rubutun qur'ani ba a yin sadaka kitabatul mushaf sunnatun muttaba'a rubutun qur'ani sunna ce a barbi yanzu idan ka bibiyi qur'ani daga baqara har nasi zaka samu amman irin wannan kwaya hudu rakki a cikin suratul nisa Allah subhanahu wataala ya kawo amman yakunu alaihim wakila farkon ayan ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamati am man yakunu alaihim wakila kaga sai da akai am alhamza mi'ara sai akai min jayinu ara haka nan in ka zo a cikin suratul tauba afa man ussisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun ko amman ussisa bunyanuhu ala shafa jurfin hairin kaga am man ussisa am daban man daban ita ma haka aka yi ta haka nan a cikin suratul safati fastaftihim ahum ashaddu khalqan am man khalaqana ita ma am daban man daban wannan ita ce ta cikon hudu ma'ana kamar mai tafsiri da ce maka akwai wanda rubutun su ba haka yake ba misali afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ita wancan kawai daga alhamza sai mun jaye ba mimin ba ma'ana dan a nuna maka cewa rubutun qur'ani cin gashin kansa yake zaman kansa yake shine malar abin da yake nuna mana a cikin tafsirinsa ina fata mun gane sai ke cewa imalu ma shi'tum kai ka ta abin da kuka ga dama innahu bima ta'maluna basir don shi mai gani ne ga abin da kuke aikatawa sai ya ce tahdidun lahum wannan jan kunne ne ga masu irin wannan halin sai Allah subhanahu wataala ya ce
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك له مغفرة وذو عقاب أليم
الله سبحانه وتعالى يساك جن كني قوان دسكي كافر سيمع القرآن يتي إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم lalle wanda suka kafirce wa alqur'ani yayin da yazo musu sai ce wa innahu lakitabun aziz kuma tabbas shi littafi ne wanda yake mabuwayi la yatihi albatil barna ba za ta taba zo masa ba min bayni yadayhi gaba gare shi wala min khalfi ko kuma ta bayansa saboda me tanzilun min hakimin hamid, shi saukakke ne daga wanda yake gwani kuma wanda yake abun godiya. Sai Allah yake cewa ma yuqalu laka, ba za a faɗa maka wani abu na tozarci da cin fuska ba, illa ma qad qila lir rusul min qablik, sai abinda dama an faɗa ma waɗansu manzanni kafin kai. Inna rabbaka ladu maghfiratin, to ka sani ubangijinka ma'abucin katafariyar gafara ne, wadu iqabin alim, kuma ma'abucin wata irin akuba wacce take mai radadi. Allah subhanahu wa ta'ala yana jan kunne ga mutane masu kunnen kashi, yana faɗa musu wa abinda suke yi babu riba a ciki, ko da a zahiri sun ga sun ci riba, ƙarshen su dai shine asara. Innal ladhina kafaru bidh-dhikri, Allah ya ambaci alqur'ani da suna adh-dhikr, domin shine afdaludh-dhikr, alqur'ani shine mafificin duk wani ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Allah da kansa yake cewa wa hadha dhikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun, wannan dhikri ne mai tarin albarka wanda muka saukar, shin yanzu ku masu musu ne da kyama gare shi? Duk wani dhikri to alqur'ani ya dunkule shi, ya cure shi, ya hade shi, kuma shine mafificin sa. Shi yasa a wata ayar yace inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun, tabbas mu muka sauke alqur'ani kuma mu masu bashi kariya ne, mu masu tsare shi ne, mu masu kiyaye shi ne. To sai Allah yace innal ladhina kafaru, lalle wa'annan kafiran nan bidh-dhikri, dangane da alqur'ani, wanda suka kafirce wa alqur'ani, lamma ja'ahum, yayin da yazo musu. Wato kun ga anan sai Allah yake nuna cewa ba wai haka kawai suka yi kafircin a bisa rashin sani ba, domin Qur'anin ya riga ya je musu, yace lamma ja'ahum, yayin da ya je musu kuma suka fahimce shi, suka gane shi, amma me sai suka kafirce. Nan da aka ce innal ladhina kafaru bidh-dhikri lamma ja'ahum, inna tana buƙatar suna da kuma labari. To ina khabar din inna anan, domin wa innahu li kitabun aziz ba shine zai zama jawabi na ita inna din ba. Malaman tafsiri sun yi ta kokari wajen zakulo ina khabar din ta. Wasu suka ce khabar din sai ka tafi ka tafi inda Allah ya ce, inda Allah ke cewa ulaika yunaduna min makanin bayid, kenan kaman a ce innal ladhina kafaru bidh-dhikri lamma ja'ahum ulaika yunaduna min makanin bayid. Wasu suka ce a'a, irin wannan khabar din zaka iya kaddara shi a matsayin ka na wanda ka san harshen Larabci, ma'ana innal ladhina kafaru bidh-dhikri lamma ja'ahum yujazawna bi kufrihim, za a yi musu sakamakon kafircin su. Imam Tabari da yazo sai ya ce abin da yafi dacewa, duk da ya kawo ra'ayoyi, yace wannan a bar shi a matsayin irin wuraren da Allah bai kawo khabar ba, saboda abokin magana zai fahimci menene amsa, domin akwai irinsu da yawa a cikin Qur'ani wanda za ka an kawo abin nan, kaman walaula fadla alaikum wa rahmatuhu wa anna allaha ra'ufur rahim, kaga anan ba kawo jawabin laula ba. Kaman a ce laula hadha la halaktum, in ba dan falla Allah da jin kansa ba da kun halaka. To irin wannan da yawa yana cikin aidifin Qur'ani. Kaman walau anna qur'an suyirat bihi aljibalu aw qutti'at bihi al-ardu aw kullima bihi al-mauta, sai aka ce ballillahi al-amru jami'a, ba a kawo khabar ba. To irin wannan suna da yawa a cikin qur'ani. To Allah subhanahu wata'ala yake cewa lallai wanda ya zamo sun kafirce mu al-qur'ani, yayin da ya zamo ya zo musu, kuma wa innahu lakitabun aziz, su sani cewa shi alqur'ani littafi ne buwayayye, littafi ne gagar koyo, littafi ne wanda ya gaji yadda kowa. Kaman ana so a ce masu kafirce woku da shi ba za ta rage masa komai ba, domin ya fi ƙarfinku, ya fi ƙarfin wanda ya fi ƙarfinku kowaye a ban ƙasa. Allah da kansa ya kira shi Kitabul Aziz. To Allah sai ya nuna wani abu daga cikin buwayarsa, sai ya ce la ya'tihil batil, barna ba za ta taɓa zo masa ba, min baini yadayhi, gaba gare shi, wala min khalfi, ko kuma ta bayansa. Imam Tabari ya kawo athar yake cewa al-batil, anan akwai athar da yake cewa al-batil huwa shaytan, al-batil shine shaytan. Kaman kace la ya'tihi shaytanu, shaytan ba zai iya zo al-Qur'ani ya bata shi ba, ta gaba gare shi ko ta baya gare shi. Me ma'anar ta gaba gare shi ko ta baya gare shi? Bai isa ya saka wani abu a ciki ba wanda babu, ko ya cire wani abu daga ciki wanda akwai shi kuma a kasa ganewa ba zai taɓa yiwuwa ba. Tunda dama me Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya yi alƙawari, ayat da muka karanta yace inna nahnu nazzalna dhikra, tabbas mu muka sassaukar da alƙur'ani, wa inna lahu lahafizun, kuma mu masu tsaro ne gare shi. Kun ga ma ba a ce wa inna lahafizuna lahu ba, sai aka ce wa inna lahu, mu dangane da shi, lahafizuna masu tsaro ne gare shi. Kuma Allah da ya yi bayanin sifar wahayi, wa yake kawo manzo alaihi salam wahayi, sai ya ce allamahu shadidul quwa, wanda ya sanar da shi shi ne mai tsananin ƙarfi, mala'ika Jibril. Kuma ya ce zu mirra, wasu suka ce mirra shi ne alkuwa, wasu suka ce almandarul hasan, mala'ika Jibril mai tsananin ƙarfi ne, ma'ana ba shaitanin da ya isa ya tare shi ya ƙara wani abu ko ya rage wani abu. Shi yasa ma ya zo a hadithin Bukhari, idan Allah, saboda tsaron da Allah yake ba Qur'ani, idan Allah ya yi nufin zai sanar da mala'ika Jibrilu wani abu na wahayi, aya ce, ayoyi ne, sura ce, gabaki ɗaya sammai sai su ɗauki girgiza, su dinga jiddiga, mala'iku duk sai sun so mai gabaki ɗaya. Sai ya zama wanda Allah zai fara farkawa shi ne mala'ika Jibrilu. Allah yana farko da shi, sai ya faɗa masa abin da yake so ya faɗa masa. Ba mala'ikan da ya jima mai aka faɗa. To daga nan Allah sai ya dawo da mala'iku kowa a cikin hayyacinsa. Qalu ma za qala rabbukum, sai sai mai Allah ya faɗa. Qalu al-haq, sai sai gaskiya ya faɗa. Wa huwa al-aliyyul kabir. To in ya zamo mala'iku ma su da kansu a lokacin wahayi sukan ji a jikin kunansu lalle Qur'ani zai sauka, to ina wani ɗan ta'adda ya isa ya zo ya shigar da wani abu ko ya fitar ba? Shi yasa za ka ga cewa mustashriqun, turawan yammaci, sun karanta wannan, sun san wannan, sun san zancen ka ƙara wani abu a Qur'ani ko ka rage ba zai yiwu ba. Ɗaya daga cikin malamanmu yake ta kuma har gwadawa sun yi. Da me suka gwada? Qur'anai suka sa aka rubuta masu guda bakwai. Kowane Qur'ani a cikin suratul fatihi sai su sa, da Allah yake cewa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida muhammadur rasulullah. Sai suka sa aka ƙara da sallallahu alaihi wa sallama a rubuce. Suka zo da wannan kofis na Qur'anai, suka ba da hannun makaranta, suka ce to sun ba su aro na tsawon shekara ɗaya, duk wanda ya karanta in ya ga wani gyara an ba shi dama ya gyara. Duk mahaddacin da ya zo Muhammadur Rasulullah sai ga sallallahu alaihi wasallam rubuce sai ya soke to bayan sun zo sun karbi qur'anan nan suka bubuda suka ga duk wannan kalmomin an soke su suka ce to in dai wannan mutanen sanin su da littafin su littafin addinin su ya kai kalmar yabo ma idan ba a saukar da ita a wahayi ba bata da mahalli to min babu aula kalmar batanci ba za ta iya zama ba duk musulmin da kace manzo alaihi salam zai ce sallallahu alaihi wasallam duk wanda kace muhammadur rasulullah zai ce sallallahu alaihi wasallama to amma kasancewan a doran nassi a rubuce babu duk muhaddacin da yaga karin sai ya soke suka ce to wannan ba za a iya karawa ko ragewa ba to amma me mafita shine a yake tunanin su qur'anin yana hannun su tunanin su yana wani waje wannan shine aika aikar da aka yi mana a yanzu abin takeici ka iya ganin wanda yafi kowa karfin hadda kuma shi yafi kowa kutsawa a cikin sabo shi yafi wasu daga cikin mutanansa sakin layin da Qur'ani ya dora mutane akai alhamdulillah nikan fada irin wannan munasaba an samu ci gaba yanzu mai yawa shekaru wajen 30-40 baya kafin ilimi ya yadu zaka ga wani ya rubuta Qur'ani adadi kaza amma wallahi lafiyayyen tsarki yadda yake a rubuce ba lalle ya iya ba ballantana a zo kan alwala lafiyayya ko sallah lafiyayya ballantana ka tafi kuma wani ilimi mai zurfi to amma yanzu duk da cewa ilimin gashi to kuma daga cikin matsalar da muka samu yaduwar abubuwa wanda suke munana na ji da gani da ido wallahi kun ga social media din nan wato roman jabace ga kitse ga wari akwai amfani mai yawa amma kuma akwai cutarwa mai yawa mutum yana jin abubuwa wanda za su canza masa tunani su canza masa tarbiyya su lalata masa aqida yi ta kallon abubuwa wanda za su lalata masa zuciya su sa datti da tsatsa a cikin zuciyarsa to wannan shine illar da aka yi mana ga qur'anin a hannunmu ba wanda ya isa ya kara wani abu ta fuskar rubutu ko ta fuskar karatu kai abin sha'awa ma yaro zaka ganshi wani wallahi bai tuka shekara 15 ba ya haddace qur'ani hadda ta mamaki wani bai tuka shekara 20 ba ya haddace qur'ani hadda ta mamaki yadda da ka fara karatu kana kuskurewa zai gyara maka to amma kuma ina akhlaqul qur'an ina dabi'un alqur'ani ina umarnin qur'anin a jikinmu anan gizo yake saka to kaga dai kenan har yanzu akwai matsaloli sai sa ibnu qayyim rahimahullahu ta'ala da yazo fassaran fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi yattakhadhu hadha alqur'ana mahjura manzo alayhi salatu wasalam zai koka gaban Allah ya Allah mutane na sun dauki alqur'ani nan abun kauracewa ibnu qayyim ya ambaci abubuwa wajen guda biyar yace kowanne daya daga ciki kaurace mu alqur'ani yace na farko rashin imani da cewa qur'ani zancen Allah ne kaurace mu qur'ani kai imani da wannan amma ka kiyada ka koyi karatun alqur'ani yadda ake karantawa da ka'idodin sa ita shi ma wannan kaurace mu alqur'ani kai imani zancen Allah ne ka iya karanta shi amma ka ki neman sanin ma'anonin da ya kunsa yace shi ma wannan kaurace mu alqur'ani ka iya karantawa ka san ma'anoni amma ka ki aikatawa yace wannan shi ma kaurace mu alqur'ani saboda ka ashe ka gani kaurace mu alqur'ani kalma ce mai fadin gaske ba iya abin da ya ambata kenan ba to saboda haka kenan da Allah yace la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi shi kankin kansa al-qur'ani ake nufi kuma kaman yanda malamai suka faɗa Allah yana tsare al-qur'ani ta hanyar mazaje ba ana tsare al-qur'ani ta hanyar rubutu ba inda al-qur'ani kawai ba a haddace shi a rubuce yake tunda da an ƙara abinda ake so a ƙara ko an rage abinda ake so a rage me yasa kake ganin littattafan annabawa na kafin manzo alaihi salatu wassalam at-taura linjila kake ganin akwai kwashe kwashe da yawa na tabbatar da cewa bible a yanzu da tsohon alƙawari da sabon alƙawari babu wanda yake daidai kaman yanda Allah ya aiko ga annabawan da ya aiko an cire waɗansu abubuwan an ƙara wasu abubuwan kai ba ma tun a lokacin da Yahudawa ma wato wafatin annabi Musa alaihi salam ba daɗewa tun a lokacin Yahudawa sun cire abin da suka cire wanda bai dace da san zuciyarsu ba zai kawo musu cikas a wajen abin da suke damfara da shi kuma suka ƙara abubuwan da suke ganin cewa za su yi burga za su ci kasuwa za su samu duniya ta hanyar wannan kun ba wanda zai iya ganewa saboda ba wanda yake haddace a taura sai annabin da Allah ya aiko haka nan ita ma linjila annabi Isa alaihi salam daga barinsa duniya kiristoci suka ƙara suka rage har ya zuwa lokacin da muke ciki yanzu qur'ani shi kadai ne Allah ya kaddara wannan abin da zai baka mamaki wani zaka ga wallahi ka ce masa ya rubuta maka kalma uku ta larabci sabo wallahi ba zai iya ba amma kuma yayin qur'ani haddada in za a rubuta qur'anan duniya a cikin kogi to zai iya mayar da su a rubuce kuma shi kadai da ka zai rubuta kana ƙara kaza zai ce a'a digo fataha kasara an san qur'ani sani na ban mamaki to amma ba anan abin ya kamata ya tsaya ba ina aiki wannan shine babban abin da Allah ya aiko kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkar ulul albab Allah ya ce littafi ne mai tarin albarka da muka yi wahayi zuwa gare ka menene hikiman yin wahayin alqur'ani liyadabbaru ayatihi domin su lura da ayoyinsa su san abin da ayoyin suka kunsa wali ya tazakkara ulul albab kuma domin masu hankula ya zama sun wa'azantu da abin da wannan ayoyin suka ce wani malami ya yi wani misali mai ban sha'awa ya ce misalin mutumin da zai haddace alkur'ani kuma ya ƙi sanin ma'anarsa ya ce kamar mutum ne wanda kamar irin lokacin nan manomi ya yi tafiya sai aka rubuta masa wasiƙa wane damana fa daftake ruwan shuka ya kusa sauka ka dawo maza maza ka gyara gonakinka an yi maka tanadin iri da taki domin ka ci gajiyar gonakinka sai aka rubuta wannan wasiƙa aka aika ba da yaren da ya iya ba misali a ce an rubuto da chinanci ko japananci ko wani yare kawai da ya ɗauka sai ya karanta ƙila ya iya haɗa baƙaƙen amma bai san ma'anarsu ba da ya karanta kawai sai ya ninke wannan wasiƙa sai ya ajiye kawai ci gaba da harkokinsa aka zo aka yi ruwan shuka don mutane suka yi shuka shi yana can aka yi noma aka yi maimai aka yi fure aka yi maimai aka yi komai aka kawo da amfani sannan kuma sai don faro gida da wasiƙa ga ta kanta memiya yanzu dan Allah karanta wasiƙa ya musu amfani bai musu amfani ba da ya karanta ya san abin da yake ciki to zai garzayo ya zo ya ci gajiyar abin da aka aika masa ga gona an tanada maka wala Allah ma ba shi da gonar ya nemi ta sai ba shi da kuɗi ba ta aro to aka aika masa wannan albishir din kaga da ya san ma'anar duk abin da yake sai ya bari ya saurare ya taho to kaga ashe wannan ya nuna a matsayinka na musulmi akalla ayoyin da kake karantawa a sallah kai kokari ka san ma'anarsu daga cikin yankan hanzari da Allah ya mana yanzu qur'anin nan translation nawa aka yi masa tarjuma ga ta hausa nan kala kala alhamdulillah babban malamin mu Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo yayi tafsiri fayyataccen bayani wanda shine karan farko wanda aka yi tafsirin Qur'ani da Hausa bayan an tarjuma ayoyi sai kuma a zo a yi tafsirin ayoyin sai kuma a fadi abinda fa'idodin da ayoyi suke nunawa kaga wannan aguna ƙare yanki hanzari ne a wajen al'umma Hausa domin zaka karanta kuma zaka iya fahimta ko ba komai idan ka san fassarar abinda kake karantawa kafi shauƙin abun a cikin zuciyarka kuma in aka zo irin karatun nan ko sallolin dare na tahajjudi duk mutumin da ya haddace wuri ko ya san ma'anar me ake karantawa shi yafi kowa jin sassaucin dogo tsayuwar baya kosawa saboda me ko dai inda ake karanta wannan yana jin fassarar ko da bai haddace ba ko kuma wurin nan ya haddace to ba zai ga tsayuwar ta masa tsayuwa amma in ka zamo dindim kai baka haddace baka hararo komai na ma'anar sai kaga an dade ba a duka ba kuma kana da damar da zaka yi ko ba komai yanzu dan Allah abubuwa da muka iya na rayuwa nawa ne yanzu wallahi sai kaga wani ya iya yare wajen guda uku ko biyar da fiyayyu kuma zai tattauna da wa'annan masu yaren wani zaka samu bahaushe ne ya iya filatanci na sosai ya iya turanci na sosai ya iya ma yarbanci wani ma zaka samu in mai yawacin duniya ne habaransanci ya iya to kuma kai duka iya wannan kuma yanzu ayoyin Qur'ani kasa zuwa ka san ma'anarsu ai kaga fi sabilillahi ka yaudari kanka kuma ka tauye kanka tun Allah baka kwakwalwa da zaka iya ribanta abubuwa na addini to saboda haka ashe tsaro da Allah ya ce zai ba Qur'ani ta hanyar mazaje ne Allah ya ji kan Sheikh Mahmud Fail Husari rahimahullahu ta'ala babban malami da kuka sani na duniya ya so recording tun a 1966 a fayafayen garmaho a cikin littafinsa wanda sunansa Rihilati fil Islam yake cewa abinda ya zaburar da shi ya soma rera Qur'ani a sauti a yada a duniya wata ran ne ya ci karo da wani Qur'ani da Yahudawa suka sa aka rubuta aka diddirkita abubuwa aka diddirkita kalmomi aka diddirkita abubuwa gwargwadon biyan bukatarsu to Husari Allah ya kansa ya ce to sai ya ga abinda ya kamata bari ya rera Qur'ani sautin nan ya zagaye duniya ta yadda akalla in ka ji yadda shi ya karanta kuma ka ga da bambanci a rubuce to ka binciko ya daidai din take kaga akalla za ka gano to wancan da aka rubuta aka canza kaza ko aka rage kaza to lallai a nan ne matsala take amma wanda aka karanta din shi ne wato ainihin na daidai wato za ku ga natijar kyakkyawan niyya Husari ya rasu 1980 amma akwai wanda suka taso makaranta suna da kasa-kasai bayansa amma har yanzu ba wanda Allah ya ba ɗaukaka irinsa saboda kyakkyawan niyyar asalin me yasa ya rera din ya ba littafin Allah kariya to saboda haka wannan albishir ne Allah ya mana cewa lalle zai tsare alqur'ani saboda haka yake cewa la yati il batil barna bata zo masa ba Imam Tabari bayan ya kawo wancan cewa al batil ana nufin shedan to da ya rairaye ra'ayoyin sai ce to mafi dacewa takadirin ayan la ya'tihi dhu batil kaga ya hade mace da namiji da shi shedan da kowa da kowa ma'abucin barna ba zai iya zai kima qur'ani ya shigar da bannarsa ba min baini dai wala min khalfi gaba gare shi ko baya gare shi ba ana ya kara ko ya rage me yasa tanzilun min hakimin hamid saboda alqur'ani saukarwa ce ta wanda yake kwararre mai tarin hikima kuma wanda yake wato ainihin abun godiya kalma ta hamid ala wazn fa'il tana daukar ma'ana biyu ko dai ismu fa'il ko ismu maf'ul in ka so ka ce hamid shine alladhi yahmadu ibadahu almu'minin mai godiya ga aikin bayansa mu'mini ko kuma hamid al-mahmud ma'ana abin godewa a kowane hali to saboda haka anan sai yake mai tafsiri sai yake cewa da Allah ya ce innal ladina kafaru bi dhikri fi alquran lamma ja'ahum yayin da yazo masa sai ce walhalu alhali ko innahu la kitabun aziz shi alqur'ani litafi ne mabwayi yace mani'un ma'ana hanannal litafi ne mahfuzun abin kiyayewa la yatihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfi barna ko wani mabannaci bai isai kutso masa ta baya gare shi ko ta gaba gare shi bai kara ko ya rage ai laysa qablahu kitabun yukadhibuhu wa laysa ba'dahu shi anan mai tafsiri sai ce babu wani littafi da yazo kafin alqur'ani wanda zai zama ya kareta shi ko kuma bayan sa hasalima duk wani littafi da zai zo kafin alqur'ani sai da ya gaskata alqur'ani wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi mun saukar da littafi gare ka ya ma'aikin Allah da gaskiya wanda ya gaskata duk littafan da suka zo kafin shi kuma ya mamaye su ga baki daya ma'ana shi mai hukunci ne akan su duk littafin da zai zo duk annabin da zai zo sai da yayi bishara da manzo alaihi salatu wassalam wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama atainakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna duk annabin da Allah ya turo sai da ya riki alƙawari cewa in manzo alaihi salam ya zo lokacinka to sai ka gaskata shi kuma sai ka taimaka masa ka bi shi in za a je yaƙi a je tare da kai saboda ka duk littafin da Allah ya saukar sai da ya gaskata alƙur'ani bai warware abinda alƙur'ani ya zo da shi ba sannan kuma babu wani wanda ya biyo bayansa balantana sai ya soke abinda alƙur'ani ya zo da shi to shine abinda mai tafsiri yake nunawa a nan sai ce tanzilun min hakimin hamid shi alƙur'ani saukarwa ce daga Allah mai zurfin hikima kuma hamid wanda yake mai godiya ga aikin bayinsa kuma shine abun godiya ayyallahul mahmudu fi amrihi Allah shine abun godiya a cikin al'amarinsa me yasa Allah ya zama abun godiya a cikin al'amarinsa saboda shi yake da boyayyen hikima wanda ba wanda ya santa babu wanda ya isa ya boye alheri a cikin bacin rai sai Allah subhanahu wataala kun gane wannan ko ku gane ba Allah shi zai boye maka alheri a cikin bacin rai zaka yunkura kai abu Allah sai ya hana yi wannan abu ranka ya bace bace kuma alheri ya boye maka misali na karara Allah ya kiyaye a ce ka zo tashar mota kuma kana so sai ka je garin ku a ran nan ko sai kai balaguro a ran nan kana zuwa motar karshe za ta tashi wani ya riga ka sai shige kai kuma ga kaya aka sai ai mota sai gobe don Allah ranka zai bata kuma zai baci ba za ka ji haushi kai kwafa Allah ya kiyaye bayan mintuna sai aka ce motar nan ta yi hatsari ba wanda ya fita me za ka yi sai ajiye zuciya kace qad al'ama Allahu alayya idh lam akun ma'ahum shahida sai kai Allah ya mun ni'ima wallahi ashe ka ga jinkirin na alheri ne da san ka ji ba dadi to kaga yanzu Allah ya boye maka alheri a cikin damuwa da bacin rai to ba wanda yasa ma wannan sai Allah shi yasa Allah shine al-mahmudu ala kulli hal Allah shine abun godiya a kowane hali ya kai bawon Allah duk lokacin da kaga Allah ya jarrabe ka da wata damuwa kada ka ɗebi tsammani kar kai ma Allah mummunan zato shi san alherin da ya boye maka a cikin wannan an nuna min lokaci an nuna min lokaci za mu tsaya a nan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din za mu amsa wa'ansu daga cikin 'yan tambayoyi wannan sai ke cewa malam addu'ar da ake yi in an sha ruwa ne ko kafin a sha ne to shi mai azumi yana da addu'a kala biyu akwai addu'a gamammiya ta mai azumi hadisi ya nuna cewa addu'ar mai azumi ba a mayar da ita karɓaɓɓiya ce insha Allah to wannan a koda yaushe da safiya ne da rana ne da yammaci ne duk sunanta addu'ar mai azumi to sannan akwai addu'ar bayan an sha ruwa ita kuma kaga mutun zai ce dhahaba dhama'u wabtallatil uruqu wa thabata al-ajru insha Allah, ma'ana kishirwa ta tafi kuma jijiyoyi sun jika kuma lada ta tabbata insha Allah, ma'ana kana roƙon Allah ya tabbatar da ladarka. Wannan kaman labari kake bayarwa amma kuma addu'a ce. To wannan ai kaga cewa wabtallatil uruqu, jijiyoyi sun jika, za su jika ne kafin ka sha ruwa ko sai ka sha ruwa? Kaga sai ka sha ruwa za su jika. To saboda haka kenan sai an sha ruwa ake faɗar wannan. Gabatar mu sai ce kuma malam ina son takaitaccen tarihin ka da na malam Ja'far Allah ya ji kansa. Tarihin malam Ja'far Allah ya ji kansa da gafara da rahama, ka ce a takaice sunansa Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahmatullahi ta'ala alaihi, kuma babban malaminmu ne. Ni kuma tarihi na sunana Muhammad Nasir Yahya Ramadan, ni kuma ɗalibi ne. Kuma mun saba da malam Ja'far Allah ya ji kansa tun 1986 muke al'amura na da'awa. To ai kaga na baka a takaice ko? Yawwa. Sai ke cewa malam akwai al'adar pre-wedding. Menene ta zo ta fara kaka gida a cikinmu. Malam ina so a yi mana ƙarin bayani ko hakan yana da wata madogara cikin addini. To abin da za a yi malam Sani, bayan mun tashi sai kai mana cikakken bayani, ban san tafasil ba.
To aure saka daga ango da amarya a dau mutuna ana ta saka kafin aure.
To abinda mai jan baki yake ta kun sani ya ce ma'anansa akwai hoton da ake da ango da amarya, koko ka ce da mai neman aure da wacce ake neman aure tunda ba ɗaura aure ba. Yauwa, akwai hotunan da ake sai a yaɗa. To idan kila hotonta aka ɗauko sai aka zo aka haɗa da nashi, ba zuwa suka yi suka haɗa jiki ba, to sai a ce da dama dama. Amma ya je ya haɗa kafaɗa da ita ba ɗaura musu aure ba, haramun ne, haramun ne, haramun ne, haramun ne. Tana nan a matsayinta na muharrama kamar sauran muharramat. Akwai gangancin da za ka ga wasu iyaye suna yi. Wasu sai ka ga cewa mutum yana neman auren yarinya, ka kaddara ko a haɗeja ne ko misali a kazaure. To kuma akwai dangin su a nan dutse. Wai sai a ce wai ita da an mai saurayinta sun shiga mota sun zo gai da dangi dutse daga haɗeja ko daga kazaure. Waye ba su wannan lasisin? Haramun ne, haramun ne, haramun ne. Domin muharramarsa ce a lokacin ba ta zama matarsa ba. Ba ta zama matarsa ba. Wannan kurakuren iyaye da yawa suna yin sa. Saboda haka ya kamata a kiyaye. Idan akwai abokin rakiya mai hankali ba yaro da za a yi mawayo ba, to a iya haɗo su ta hota ne. Wannan sai ya ce shin mutum zai iya ajiye azumi don tafiya daga nan dutse zuwa Kano? Shi matafiyi Allah ya ba shi dama ya ajiye azumi kuma daga baya ya rama. Malikawa sun ce ba za a ajiye azumi ba sai tafiyar da ta kai kasuru. To kaga Kano ta kai kasuru. Ya halatta ka ajiye azumi daga nan zuwa Kano. To amma ka sani cewa fa dole sai ka rama. In ma ka ajiye hutun jaki ne da kaya aka, gara ka duba ka gani, in ka ga za ka iya kai shi to ka kai ka huta ka san ka ture. In kuma kana ganin cewa akwai mushakka to babu laifi ka ajiye, amma dai ka san cewa lallai sai ka biya. Sai ya ce iyayana ya rasu kafin rasuwarsa yana cikin jiya, matarsa ta yi ridda, dama musulunta ta yi ta gudu da yara uku. A halin yanzu muna kotu, muna roƙon addu'ar 'yan uwa Allah ya kawo mana yaran. To Allah ya laddaka, Allah ya laddaka. To wannan yace mallan tambayoyi na guda uku idan zamu amsa daya dai sai mu kyale sauran yace mallan tambayoyi na guda uku ne kamar haka mallan ina so a min bayani game da kaddara mallan wasu suna cewa kaddarar mutum tana canzawa a duniya ko kuma wasu suna canzawa wasu ba sa canzawa mallan ina son karin bayani wannan tana buƙatar dogon bayani ɗan mutum da suka rage ba za su ishe mu ba in Allah subhanahu wataala kai mu gobe sai ya zama ita ce za mu soma da ita Allah subhanahu wataala ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe Allah gafarta mana laifukan mu wa sallallahu wa sallim wa barik wa alihi wa akrim ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.